الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على نبيه محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Bayan haka ɗan uwa musulmi da muka haɗu a wannan bigire mai albarka masallacin ɗakin Allah da ke nan unguwar Dala a birnin Kano Dabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bamu damar 19 ga watan Rajab shekara ta 1447 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wadda ta dace da tarago ga watan ɗaya shekara ta 2026 ta miladiya. Na ji daɗi ƙwarai da gaske ganin yadda Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ni da mutane masoya Allah, masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ma'abota wannan masallaci, kama daga malamai zuwa jagorori zuwa kuma ɗan uwa ɗaliban ilimi da matasa. Allah ya albarkace mu da albarkarsa, Allah ya albarkace mu da albarkar littafinsa, Allah ya albarkace mu da albarkar sunan annabinsa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haƙiƙa ya da shi abinda ya sawo sanadiyyar amsa gayyata a wannan masallaci da kuma sanadiyyar haɗuwarmu da ku shi ne ƙauna saboda Allah, al-hubbu fillah, muna son juna saboda Allah kuma akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yanzu malama a cikin gabatarwar sai yake cewa da shi kansa da mai yawa kashi biyu cikin uku na adadin waɗanda suka halarci wannan zama ba mu taɓa haɗuwa da su ba. To kamar yadda ku ba ku ganni ba, ni ma ban gan ku ba, amma zukatanmu sun ga juna kuma mun ƙaunaci juna saboda Allah. A kan wannan ƙauna saboda Allah ya sa shi kansa wanda ya zama jagorar gayyata ta zuwa wannan wurin, shi Alhaji Awwal, ban taɓa ganinsa ba sai yanzu. Wannan bawan Allah ƙauna ce saboda Allah ta sa ya rinƙa kira, bai haƙura ba har sai da ya ga gashi na fi sonar tukuna kafin ya tabbatar da tafin, ya tabbatar ya kama tafin. Abinda wannan abin yake tuna mun shi ne babu abin da ya rage a cikin duniyar nan da yake da daɗi a tsakanin musulmi sama da ƙauna saboda Allah. Ya zama Allah maka baiwa kana son Allah, kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma kana son bayin Allah saboda Allah. Wannan shi ne abin da ya rage a cikin wannan duniyar da ke da daɗi. In ba shi ka tuna ba, ba wani abu a cikin duniya da ta ka ba, sai ka ji kunya a gaban Allah idan ba saboda Allah ka kaunace shi. Don haka ƙauna idan ba saboda Allah aka gina ta ba, ko dai a yi asara a duniya sakamakonta, ko kuma a yi asara a lahira bayanta, ko kuma a yi asara a duka biyu. Amma idan muna son junanmu saboda Allah, sai ka ga Allah ya dasa wannan ƙaunar tana yin naso a gaɓoɓinmu, kai ka ce mun zauna da juna, mun rayu da juna,
amma ko da ba mu taba haduwa ba tunda asalin dalilin haduwar kauna ce ta zuciya ita kuma zuciya ba kadinta ake ba ita take hararo abinda zaka ga ya dace ta kaunata sai zama duk ba haɗu ba ana kaunar juna yanzu mu'minan farko waɗanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ganshi suka taba jikinsa suka yi tafiya da shi suka ci da shi suka sha da shi suka zauna suka tashi da shi sun gama sun tafi amma kaunar da yanzu muke musu su banda ma shi kansa wannan kaunar ta gani ce ta ji ce ta tabawa ce su suka ji suka gani suka taba amma su ba muke kaunar su ba mu ji ba ba mu gani ba ba mu taba ba ballan tana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kauna saboda Allah take sai ka ga mutumin da yana cikin kabari kai ne in an haka kabari ma ba za a samu sauran burbushin kabarin sa ba amma kana kaunarsa saboda kaunar saboda Allah ne tayi wani yanzu yana sama baya wannan duniya amma kana kaunarsa saboda Allah annabawan Allah waɗanda suke sama idan ka ji ana labari akan su annabi Adam annabi Idris annabi Yahya da dan uwansa annabi Isa annabi Musa da dan uwansa annabi Harun da kuma a saman su da annabi Yusuf a tsakiya da a can saman su annabi Ibrahim alayhi salam duka da zaka ji kana kaunar su kuma idan ana bada labarin su musamman idan ya fito daga bakin da ke bada labari akan wahayi ne wanda babu ƙarya sai kaga kamar kana ganin su wannan kauna ce saboda Allah Allah ya kullata idan ba saboda Allah ba kowace kauna idan mutum ya mutu ta kare saboda dama kana kaunar sa ne saboda wani amfanin sa duk wanda ya mutu ba amfanin sa ya kare idan akan duniya ne amma amfanin lahira shi yana wanzuwa ko mutum yana nan ko baya nan sai kaga Allah ya gina wannan kaunar ta ci gaba da wanzuwa akan wannan ne yasa nasihar mu bari ta maida hankali akan kauna saboda Allah da yadda zamu amfana da wannan kaunar a nan duniya da kuma bayan mutuwa ita kauna saboda Allah Allah ne ya ga dama da alfarmarsa da minnarsa ga wannan al'umma da dasa ta a tsakankanin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya saukaka masa aiki domin idan da a ce akwai gaba da rashin jituwa da zaman tankiya da rashin fahimtar juna tsakanin Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran ƴan uwansu cikin al'asharatul mubashirun bil janna da sauran manya-manya cikin waɗanda suka halalci bayar da waɗanda suka samu damar halartar bai'atul ridwan da sauran sahabbai gaba ɗaya al-muhajirun wal ansar aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai samu cin nasara cikin sauki ba idan Allah bai hada su kata ba ko da gangan jiki bai hadu ba ba ka ganin sa saboda ba a wuri guda kuke ba ba kwa zaune tare kuna cin danya saboda ba a gari ɗaya kuke ba ta yi ita mace ce tana cikin gida kai namiji kana waje amma idan zuciyar ta hadu to nasara za a cin mata a'udhu billahi minash shaitanir rajim والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم الله ما لو كنت سركي كي تواتك كي نهمو من سكريك شنه هو الذي أيدك بنصره ياتي مكيك الله ياتي مكيك دا آجي إرن ناسا sannan kuma ya taimake ka da taimakon mu'minai da suke maka hidima ayyadaka binasrihi wa binasril mu'minin ya taimake ka shi kai tsaye sannan ya taimake ka da taimakon mu'minai da suke taya ka aiki waɗannan mu'minan da ka gani wa allafa baina qulubihim samun nasarar su taimake ka shine saboda sun hada kansu ne saboda ba kan kwakwalwar gangan kan ko gangan jikin da gaɓoɓin aka haɗa ba allafa baina qulubihim suka kan Allah ya ɗaure ya haɗe su a wuri guda law anfaqata ma fil ardi jami'an da ka kashe kudin da yake taskokin duniyar nan gaba daya don ka raba wa mutane su hadu su so juna su taimaki juna don su taimake ka ma allafta baina qulubihim da dai ba za ka iya hada zukatan su ba walakin Allah allafa bainahum sai Allah ya baka kyauta ya hade maka zukatan su wannan shine kyauta da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zama yayi nasararta ya zama mafi nasarar mutumin da ya taba sa wani abu a gaba kuma ya ci nasara a kai Michael Hart ya ce daga cikin mutanen da suka fi kowa cin nasara a duniya cikin abinda suka zo yi a duniya ko na siyasa ko na tattalin arziki ko na bajinta a wurin yaki ko na mulki irin nasara kuna ko kuma na harkar addini ba a taba yin wanda yayi nasara a cikin duk abin da ya zo yi kamar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Michael Hart ba musulmi bane yace shi dai abincikin sa duk da ya yarda shi Kirista ne yace amma ya san Annabi Isa dan Maryam shi ya dauke shi a matsayin wani bangare ne na Ubangiji amma bai ci nasara irin Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam yace inda ya ci nasara ba za a zo ma a ce za a kashe shi ba har ma a kashe shi in ci shi a cikin fahimtar su yace amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yazo yi sai da ya gama sai dai wa duniya bankwana shi da kansa ba duniya ce ta masa bankwana ba wannan nasara dai daga cikin abin da yasa ya samu cimmata shine allafa baina qulubihim Allah babu wani mutumin da ya taba jagorantar wata al'umma al'ummar ta kaunace shi irin kaunar da sahabbai su kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yace ni nayi aikin ni na sanya musu kaunar juna sannan na sa musu gaba ɗayan su kaunar ka kaga amfanin al-ukhuwati fillah inda ba dan ita ba za mu ci wannan nasarar ba inda ba don ita ba addinin nan ba zai kai irin yanzu ba hadin kai aka tsale daga inda Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar suka tsaya sai ya dora yayi kusan shekara 10 ya ci nasara irin nasarar da ta yi ma kace ta fi irin ta Abubakar saboda zuciyar iri daya ce Abubakar lokacin da yake kan mulki Umar bai yi masa manaƙisa ta siyasa da zai sa a ce kar a ga hasken sa shi in yazo da kokarin koyi da Abubakar haka Usman yazo ya dora haka Ali yazo ya dora haka suka ci gaba wannan saboda asalin tushen sa wa Allah suka yi aikin addini tare suka yi kuma saboda Allah suka taimaki juna akan wannan saboda Allah to nasarar da za su ci tana kwatankwacin irin nasarar da yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adumun illa almuttaqin ya ibadi la khawfun alaykum alyawma wa la antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ولم تكسبوا ده كونر الله كونر جونا سبوا ده الله الأخلاء أبو كي إذا أنجرنا القيامة سيدي زما أبو كان أداو جونا دي يند ذاك جاء أنا حاتم باجي ده حاتم كي ده حاتم جونا ده أكيي أكون وانا أبو إنت الدنيا نزلا بس أبو ده الله أكيبه to idan an mutu a ranar kiyama abokan gaban juna za a zama illal muttaqin sai masu takawa waɗanda suka so juna saboda Allah duk waɗanda ba saboda Allah suka so juna ba to wannan kaunar ta su ba za ta wuce iya abinda suka amfana da shi a nan duniya ba a lokacin da suke da kaunar wannan mutu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal a'lamtahu ka sanar da shi cewa kana kaunar sa sai ce a ban gaya masa sai ce fa a'limu gaya masa cewa kana kaunar sa shi kuma sai ya ce da shi inni uhibbuka fillah ina tabbatar ma ina kaunar ka saboda Allah sai shi kuma yace ahabbaka Allah alladhi ahbabtani la Allah wanda saboda ni saboda shi ka so ni kai ma Allah ya kaunace ka sai zama kaunar da kake min ta koma wurin Allah kaunar da nake maka ta zama ta tushen ta daga wurin Allah ce zama Allah ne yake da rabit din kaunar mu shine ma'anar ahabbaka Allah alladhi ahbabtani fihi wa ahbabtani lahu wannan sai zama sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kana kaunar dan uwa Annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya nuna koyar masa cewa kai kuma idan an fada karka gole mutum kai kuma sai kace masa kai kuma Allah ya kaunace ka saboda duk kaunar da kake ni ba zan iya biyan ta ba Allah ne zai iya biya mafi girman abin da Allah zai biya ka shi shine kai kuma ya kaunace ka kai ka kaunace ni sai kuma sai Allah ya kaunace ka saboda ba saboda ni kai ra ka kaunace ni ba saboda Allah ne ka kaunace ni shi yasa idan mutum yace da kai ina son ka saboda Allah al-kalimatu tayyibatu sadaqa Allah yace magana mai kyau ba sadaka ce ba sai ka bada kudi ake samun ladan sadaka ba ba sai ka kauda mummunan abu akan titi ake samun ladan sadaka ba ba sai ka ciyar ake samun ladan sadaka ba a'a al-kalimatu tayyiba ka ga mutum magana mai kyau wanda zaka sa ya ji dadi ya kaunace ka kai ma ka kaunace shi ilaihi yarfa'u kalimu tayyibu wal am ilaihi yas'adu kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u zuwa Allah ne zuwa gare shi kalma mai kyau da daddadan kalma cikin sunan Abi Dawud daga Anas dan Malik kuma hadisi ne wanda Malam Albani ya hassana shi wannan shi da hadisin da na faɗa yanzu hadisin da zan ƙara faɗa shine hadisin Abdullahi dan Mas'ud yake cikin Bukhari da Muslim wanda aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama akan irin wannan kauna da mutum yake yi wa wani wanda tayi ma bai taba haduwa da shi ba amma yana son sa kawai saboda Allah to idan Allah wato ma ta kullu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim me zaka ce dangane da mutumin da yake son waɗansu mutane amma bai hadu da su ba yana kaunar su amma ba su ga juna ba bambancin gari ko bambancin zamani ko bambancin dalilin samun dama da za su yi haduwa a wuri guda biyu ba amma dai yana son sa saboda Allah shine a ƙasa ko shine a sama ko a daidai suke amma matashin ko madaurin wannan so din saboda Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace almar'u ma'a man ahab duk mutumin da ya so wani saboda Allah suna tare da shi a wurin Allah ranar kiyama tunda a can gaba ya ce udkhulul jannata antum wa azwajukum to ku da iyalanku duk ku shiga aljanna sai ku zauna tare a zaman da ba za a sake rabuwa ba haka kuma ya tabbata daga Anas dan Malik hadisin da duka hujjar da Allah zai ba su a ranar kiyama ita ce za a gina musu wani mumbari za a gina musu wani tudu inda za su hauta yadda kowa zai riƙa hango shi wannan mumbari saboda kyansa da banƙayen da zai ba wa duk wanda ya gani har sai ya sa annabawa da shahidai su riƙa tambaya su waye anan annabawa fa sai su riƙa ji ina su ma a kai su nan saboda matsayin da ke cikin kauna saboda Allah Umar dan Khattab Allah ya ƙara yarda gare shi shi ma rawaito hadisi makamancin wannan wanda Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Musnad Abu Dawud ya rawaito a cikin Sunan Ibn Hibban ya rawaito malamai shi ma sun inganta shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna min ibadillahi la unasan ma kun bi anbiya'a wala shuhada daga cikin bayin Allah akwai mutane gama gari su ba annaba bane kuma ba mutuwar shahada suka yi ba amma waɗannan mutane ya yakhbatuhumul anbiya wa shuhada yawmal qiyama idan an zo ranar kiyama matsayin su sai ya kai yadda annabawa suna jin wannan matsayin na musamman da har su ba suna so sai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tukhbiruna man hum ko za ka gaya mana su waye ne waɗannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya amsa da cewa hum qaumun tahabbu bi rauhillahi ghaira arhamin bainahum ala ghairi arhamin bainahum sune mutanen da suka kaunaci juna saboda Allah ba don saboda akwai dangantaka ta jini tsakanin su ba wala amwalin yata'aqunaha kar kai tsammani kudi suka ba wa juna ko saboda wani abin da yake amfana da shi a wurin wannan na duniya ne wallahi inna wujuhakum la nur sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsa yace fuskokin su idan ka gani haske ne wa innahum ala nur suna zaune kuma akan haske da wannan bumbarin la yakhafuna idha khafa an-nas lokacin da ake furgacin kiyama da waɗansu suke jin tsoro su ba sa tsoron komai wala yahzanuna ila idha hazina an-nas abinda ke sa mutane suke bakin ciki su ba sa yin bakin ciki irin wanda mutane suke yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar ala inna awliya allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun sune waliyan allah masoya allah saboda sun so allah hakan yasa sai suka so bayin allah saboda allah Anas bin Malik ya rawaito kamar yadda ya tabbata Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin Al-Adabul Mufrad hadisi ne shi ma ingantacce Albani ya inganta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata habbar rajulani illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi duk waɗanda suka so juna saboda Allah to sai Allah ya ba su falalar da wanda ya fi ɗayan falala shi ne wanda ya fi ƙaunar ɗayan saboda Allah falala ce za a raba musu gurgudun yawan yadda kake ƙaunar ɗan uwanka gurgudun yawan ladarka da falalarka a wurin Allah hadisi na gaba shine hadisin da ke cikin sahihu muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana idan kana ƙaunar ɗan uwanka kuma kana so wannan ɗan uwantaka ta dore me ya kamata kai masa ma'anarsa shine menene haƙoƙin da ke tsakaninmu da juna domin ya tabbatar da cewa wannan ƙaunar ta gaske ne wannan shine hadisin huququl muslimi 'ala al-muslim haƙƙin da musulmi ke da shi akan ɗan uwansa musulmi dan ya tabbatar da wanzuwar ƙauna a tsakaninsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙul muslimi 'ala al-muslimi sitt abubuwa shida haƙoƙi ne da kowane musulmi ke da su akan ɗan uwansa musulmi kila ma hiya ya rasulullah aka ce da shi ya ma'aikin Allah a gaya mana su sai ya ce idan laqitahu fasallim alayhi haƙi na farko shine idan ya haɗu da shi ya rika yi masa sallama haƙi na biyu idan da'aka fa ajibku idan ya gayyace ka wata hidimarsa ta tashi ya kira ka to ka amsa kiran kar ka gwale shi haƙi na uku wa idastansahaka fansahnahu idan ya nemi kai masa nasiha ko ka bashi shawara akan wani al'amari kai masa nasiha ta gaskiya wa idza atasa fa hamidallaha fa sammitu idan yayi atishawa kuma ya gode wa Allah to kai kuma ka gaishe shi ka ce masa yarhamukallah wa idza marida fa udhu haqqi na biyar idan yayi ciwo ka je ka gaishe shi haqqi na shida wa idza mata fattabi' idan ya mutu yayi wafati to ka shiga cikin waɗanda za su yi masa sallah har ma su yi masa rakiya cewa makabarta ku kai shi sannan ka dawo waɗannan haƙoƙi ne da kowane musulmi a cikinmu yake da shi akan ɗan uwansa musulmi gwargwadon damar da take da ita ta isar da kowane haƙƙi waɗannan haƙoƙi idan za mu baje kolinsu ɗaya bayan ɗaya mun sharhinsu ma iya cewa su ne ginshiƙai na ƙauna saboda Allah da kuma ɗan uwantaka ta yi amfani a tsakanin musulmi idan ka tara su kana iya cewa su ne kamar haka abu na farko at-ta'awunu 'ala al-birri wa taqwa wannan shine abu na farko da yake tabbatar da gaske take da kace kana ƙaunata da gaske nake da nace ina ƙaunata shine shin muna taimakon juna ko kowa yana harkar gabansa shin ina shiga damuwarka in taya ka ka warware ta shin ina zuwa lokacin farin cikin ka in taya ka mu nuna farin ciki wannan ci ne abin da ke nuna alamar ɗan uwantaka ta gaske duk yadda kake ƙaunar mutum idan a baka kawai kake faɗa ko ka rubuta masa a text ko ka masa gaisuwar juma'a ko kawai ku haɗu ka yi masa doguwar sallama ya amsa har zuwa wa baraka ku amma in bukata ta zo ka taimake shi ba za ka taimake shi ba kai ya gaske kai ba masoyi ba ne saboda Allah ya ce wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-udwan ku yi rika taimakekeniya da juna akan nagarta da taqwa. Nagarta ita ce dukkan ayyukan da suka shafi abu mai kyau na rayuwa wanda zaka amfana shi ba zai amfana. At-taqwa shine harkokin addini da harkokin rayuwa ta duniya. Min qurbi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yawmil qiyamah. Duk haka mun kai wa juna nasiha. Kai kuma daga cikin haƙƙin da yake da shi akan ka shine in yazo maka nasiha baka karba. Saboda Allah madaukakin sarki ma yace mun zama yan asara idan ba ma yi wa juna ba tawasau bil haqq. In ba ma juna in ba ma ga wa juna gaskiya mun zama yan asara mai amfani zamantakewa mu. Akwai mutanen da idan kai masa nasiha akan abin da ya shafi harkar ku ta waje zai karba ko akan addini zai karba amma ka bashi shawara akan gidansa ba zai tabbace ce ba ko on private issues ne mu a musulunci ba haka bane zai ce ba ko on private mata ne karka shiga ni da matata nan fa red line ne karka shiga kariya kake a musulunci a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama aka samu matsala a cikin gidansa na hadithatul ifk da shafi na Aisha ai sai da kira wasu daga cikin na kusa da shi ya shawara da shi me yasa bai ce wannan harka ta iyalai na bane kuma harkar da ta shafi mutuncin iyalai na ne ba ruwa na da ku ba ruwan ku da ni a a ana neman shawara kuma lokacin da yake bincike da tambaya sai da rika tambayar sahabbai da maza da mata cikin waɗanda ya nemi shawara su hadda Ali ibn Abi Talib hadda mahaifinta Abu Bakar cikin waɗanda ya tambaya cikin mata hadda Barira don haka yana da kyau ya zama karkarin ka cewa harkar iyalanka ba mai shiga a idan mai nasiha ne ya shiga ya zama kana da kishi akan iyalanka don tsare mutuncin su amma idan kai kuskure to ka bari cewa za a iya ga maka ba daidai ba idan kuma baka yarda abokin kai baka shawara akan iyalanka ba to waye zai baka waye ya san harkar iyalanka ba ba abokin ka ba in ka bari haka kawai kace sai malam yayi wa'azi kafin ka ji malam bai san damuwar gidanka ba za a ga wa'azi ba ki so irin naka matsalar ba amma abokin ka ya sani ya leko ba sai ya ji aya ko hadisi ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada ɗan uwan taka tsakanin Salman al-Farisi da Abu Darda sai Salman ya kawo ziyara a gidan Abu Darda sai shi ya karbi bakuncin sa amma kafin sun saba haka baka ranan ya taho sai zo gida direct sai zo gida kai tsaye gidan abokin sa ne an taba zaman tare an zauna gida guda ko an zauna makota sai zo ya sallama a gidan sai samu mata shi ta karbe shi aka bashi abin da ya kamata a karbe shi shi kuma lokacin mai gidan baya sai ganta ba ta da kyan gani ya ganta bata kimta kanta ba ci haba ummu darda kina mata aure ba zaki kula da kanki ba kafin mijinki ya dawo yanzu wannan haka kai kan ga nasiha din ce ai nasiha wa matar abokinka akan ta kyautata wa abokinka wannan nasiha ce mai kyau ai sai ki ce mishi kaga akwai dalili shi abokinka ai ba ruwan shi da mace ba ana yin kulliya saboda mijin a jawo hankalinsa bane shi ba ruwan sa da mace in nayi ma nayi aikin banza yanzu in ya dawo da rana zaka azumi yake dare yana yi kuma in yi shi kuɗa da duma ya fara sallah sai gari ya waye zaka idan faruwar shi da zaka ba zan yi masa kulliya ba yana azumi ne ma yana azumi cece naji sai bari da ya dawo sai ce an kawo wa bako abinci sai aka ce a bai ci ba tukuna yana jiran ka sai zai kawo masa sai ce mu ci abinci ce ba zan ci ba sai ka karya azumi sai mun ci tare yace a yace Allah ba zan ci ba sai ka karya sai karya saboda ya san Salmanu ya fi shi ilimi kuma abokinsa ne na gaske kuma dukkan su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka samu tarbiya ba zai sa shi mummuna ba sai in yana da dalili don haka wannan abun ko shi ya dauka ba daidai bane sai hakura ana sa in an je gaban mai gida za a gyara sallallahu alaihi wasallam don haka kawai sai ci abinci sai dare yayi sai ce da shi tashi da kai ka samu iyalinka daga baya ka dawo shike ne kura shi ya tafi da ya dawo sai ya fara zai sallah shi da ka ba za ka yi sallah ba ya sake tashi zai sallah an jima yace ba za a yi sallah yanzu ba to kuma ya san Salmanu duk sallar sa ai ba zai fi Salmanu ba sai dai bar shi can karshen dare sai ce to yanzu tashi mu yi sallah shi suka yi sallah tare inda ya bar shi kwana zai yi na sallah inda ya bar shi jiya zai wuni yana azumi yadda aka saba amma ya hana baka ce wannan yana Allah Allah a bari gari ya waye shi da ya ga kai wannan ana kokarin a ƙara kaibi akan ibada wanda yana ci a rage ya sana kare azumi ya sana hana sallah cikin ya hana ni sallah cikin dare amma abokin sa ne kuma din kwantaka ce saboda Allah shi kuma ya ga kamar wannan fa yayi da niyyar nasiha haka da suka tashi da safe aka je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ida sallah sai Abu Darda sai ya labafa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kaji yadda aka yi jiya nayi baku kuma Salmanu kai kuma kai ka hada mu da Salmanu kuma na san darajar Salmanu amma ka ji abin da Salmanu ne Salmanu ya sa na kare azumi Salmanu ya sa ya hana ni yin sallah wai sai ya ce da ni inna li rabbika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa li wa li nafsika alayka haqqan ko wa li jasadika alayka haqqan fa a'ti kulli bi haqqin haqqa yace abin da yace mun kenan shine ga ya masa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa kawai sadaqa salman salman ya ga maka gaskiya a wata riwaya zuwa yayi kawai shi suna gida yace masa kai yanzu me yasa kake hana ni wadannan abubuwa sai ga masa wannan sai ce masa kaga inna li rabbika alayka haqqan ubangiji yana da haƙƙi akan ka shine na yin sallah shine na azumi kuma kana yi ai wa li nafsika alayka haqqan ko wa li jasadika alayka haqqan dangan jikin ka yana da haƙƙi baka in ka zo biyan haƙƙin ubangiji karka cinye gaba daya ka rage lokacin da zaka haqqan wa li zawjika alayka haqqan wa li jasadika irin yadda Salmanu ya gaya maka nan kaga manzon Allah baya wurin amma muhimmancin zancen ya kai ta aiko malaika ya gaya masa abin da suka yi tun kafin abin da za ya zo ya tambaya wannan duka a daga cikin yan kwantaka saboda Allah muka samu wannan duk mai da ake nasiha wa juna shin mu haka muke yi wani zaka ga idan ya ga abin da ba kyau sai ce ohon ku mai kinci shine shi sai je a gidansa sai ya rika mai kyau din tunda wani baya yi ni bari in gyara mai muni kuma shine ya je ta zuntansa ko ya dada kara dagula abu mai munin da yafi shine wanda za a gaya masa shi kuma ya ce ba ruwanka da harka haka gidana haƙƙi na gaba na uku shine isha'u salam wannan yana cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi Allah yana so mu rinka yawan yi wa juna sallama kuma Allah yana so kai sallama ba wanda ka sani da wanda baka sani ba kuma Allah yana so wato wannan sallama din ya zama duk wanda aka yi masa shi kuma ya amsa wa idza quyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce afshu salama bainakum tahabbu dai daga cikin abin da zai kara yaukaka dan uwantaka da kaunar juna tsakaninku shine ku rika yawaita yi wa juna sallama abu na gaba da yake kara kaunar juna shine banda kwadayi abu na gaba da yake kara kaunar juna shine banda rowa waɗannan abubuwan guda biyu suna cikin abin da suke bata ƴan kwantaka kwadayi a ɗaya gefen da rowa a ɗaya gefen kwadayi da rowa aiki shoyin juna ne kuma kowanne abun aibi ne kar ka yi kwadayi sannan karka zama kuma marowaci abin da yake nufi da karka yi kwadayi shine idan kana so ku zauna lafiya da mutum karka nuna kana kwadayin abun hannunsa ka rika nuna kana kwadayin yayi nagarta kai masa nasiha ka rika kana kwadayin abubuwa na addini su yi tare amma karka nuna ku rika cin kudinsa tare wannan yana bata yan kwantaka kuna bayyana da kyau idan ya gayyace ka sai ku taba idan bai gayyace ka ba kana nesa idan ya baka ka karba jazakallahu khairan idan bai baka ba ka kame ka rike ajinka da mutuncinka idan kana so ya baka ka roki Allah kace Allah ya sa ya baka zai baka ko shi bai yi niyya ba ko kai baka yi tsammani ba amma ka nuna masa ya gane kana so zai ce wannan da yake yana so na saboda Allah nan kariya yake yi yana so na saboda abun hannuna ne ci sa wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ga ya mu abin da zai sa idan nayi Allah zai so ni mutane ma za su so ni cece abinda zaka yi Allah ya so ka shine ka guji wannan duniyar ka daina mayata akan duniya yace abinda zai sa mutane su so ka kuma shine ka guji abun hannun su ka daina nuna musu kwadayi duk dan adam da ka nuna masa kana kwadayin abun hannun sa sai ya ji wani iri na kaskanci game da kai kuma wannan ƴan uwantaka tana jisashewa idan akwai ganin kaskanci ka rike ajinka ka rike mutuncinka idan ka ga baka samu ba ba laifinsa bane wanda ya raba ne ya bashi kai kuma ya baka iya wannan don ka dama kuma saboda Allah kace kana so su suka dogara gare shi sai shi ya baka amma kar ka dogara da bawansa duk wanda ka nuna cewa kana kwadayin abun hannunsa ko shi waye ne wallahi sai ka hawo masa kai ko shi waye wanda yake so a roke shi shine wanda nasa baya karewa shine Allahu Rabbul Alamin amma duk wanda nasa yake karewa to wannan baya so ka rika nuna masa kada mu da wannan abu kuma abota ana yi tsakanin mawadaci da matalauci ana yi waɗannan al-khulafa'ul arba'a din da kaci ai a cikin su akwai matalauta a can kasa kamar Ali ibn Abi Talib shi sa har annabi ke ce masa Abu Tura akwai masu kudi a can sama irin su Usman da Abubakar akwai ƴan tsakatsaki irin su Umar duk haka aka zauna amma akai kaunar juna saboda Allah saboda Abubakar da Usman ba sa rowa Aliyu da Umar kuma ba sa kwadayi kai ne sa ba za ka zama ka yanzu har Ali ibn Abi Talib ya bar duniya shi ba mai kudi bane amma ya rage masa daraja ya rage masa komai ba har Abubakar da Usman suka bar duniya su ba muka daita bane don haka kudin su bai hana musu abota da Aliyu ba Aliyu kuma talaucinsa bai hana masa abota da su ba saboda ba kudin bane ya hada su shi Aliyu ba ruwansa da kudin su imanin su ne ya damu da shi su kuma ba ruwansu da bai da shi saboda dama su suna alaka da shi ba don yadda za su yi alaka da masu kudi bane alaka ta addini ba maganar kudin ka nawa ne ba maganar nawa ne a asusun ka damuwar ita ce kai na gari ne ko ba na gari ba wannan kuma kudi baya vitamin din sa jama'a muna fahimtar wannan don haka dole a haɗe za a faɗe shi kar ka nuna wa wani ka daina kwadayi sai ka nuna wa wani kai kuma ka daina rowa kar ka ce wa mai kuɗi ka daina rowa sai ka ce wa mai talaka shi kuma ka ce masa kai kuma ka daina kwadayi sai ya zama idan wanda ya zo bayarwa zai bayar ne a cikin daɗin rai ya san ba roƙarsa kai ba wanda zai karɓa kuma sai karɓa cikin izza ya san ba kwadayi ya sa ya samu ba ina fata an fahimta don Allah jama'an musulmi mu gyara wannan yana cikin abin da zai gyara ƴan kuntaka tsakanin mu yanzu wani zai maka dadin baki kun haɗu akan addini ne kun haɗu akan waye amma ina lissafi cewa me yasa wani bai tofan kuɗi ba me yasa wani bai mun kaza ba sai ce wannan ba saboda Allah bane sai kwanci a hutar to ba ruwanka da abun hannunsa idan kana so cewa kaga kamar yana da rowa to sai a bi ta hanyar da ta dace sai a masa nasiha ya daina rowa amma tunda ka so shi saboda Allah ne ai yana sallah ai yana azumi ai yana wacece sai a hana shi wannan ruwa to tunda dama ba don abun hannunsa kake son sa ba zai saka daina wannan abun tar jama'a muna fahimta to amma ku kuma waɗanda Allah ya ba su don Allah kar ku rinka yin mako da karancin bayarwa wannan ba hali bane na musulmi halin musulmi shine ya bayar ta dama ya bayar ta hagu ya bayar ta gaba ya bayar ta yabta baya halin musulmi shine wanda yake jin tausayin na ƙasa da shi halin musulmi shine halin Allah ya banka zo mu haɗu mu ci tare amma duk mutumin da ya zama halinsa halin rowa ne to Allah ya siffanta rowa a inda yake siffanta kafirai ne ara'aita allazi tawalla kafiri ne ai wannan wa a'ta qalilan wa akda marwaci shine wannan sai munafikai allazi da yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil-bukhl marwata kuma masu sa ayrowa sai tanta gariyar wanda shi bai mai da tashin kiyama ba shine wala yahuddu ala ta'amil miskin shi bai bayar ba kuma baya so yaga an bayar sai Allah ce wannan kan shi da Allah biyu kadibu bidde domin duk wanda yadda akwai tashin kiyama ya san zai rabu da wannan abun duniya kuma za a je a tambaye shi a ce ba zai bari ya rufe masa ido har ya rika rowa akai ba to akwai wanda shi zai yi rowa fa kuma ya sa wani kuma shi ba ya yi rowa idan wani yana alheri kuma ya hana alheri wannan shine yan wa yamna'una ma'una Allah ka raba mu da su to mumini kuma na gaske shine wanda shi kuma baya da tsananin kwadayi shine wanda yake tawakkali ga Allah shine wanda ya yarda da cewa Allah ne ya raba don haka tun da yau ya tashi bai da ko kwabo Allah bai ga daman yau ya tashi da shi bane sai da sayawa za ku yi tsakanin ku neman bashi za ka yi idan kuna yi neman taimako za ka yi idan ka kai irin wanda zai nemi taimako wannan duka ba hana ba amma ka maida abin ya zama sana'arka da al'adarka ka yi text kawai sai ka tura account number wasu ba da suke yi ba yanzu don Allah ta ya za ka yi tsammani mutumin da ka tambaya kuma har ka tura account number ta iya bayar ta yi yau yana da hali ya bayar amma wani ya riga ka duk mutumin da yake roƙo shi bai la'akari da irin wannan damuwarsa kawai ita ce in ka hana shi kawai ka hana ne kuma kai ba mutumin kirki ba to ce za a yi kyankwantaka ta addini irin wannan kuma galibin mutum duk komin yana bayarwa in dai har ka yi kuma har ka dauka kawai ya riga ya gama ga account number ba yanda zai baka in kuma ya bayar to meiwa kai ne yau na farko idan Allah ya ce bayar ba Allah bai faɗi sunanka a cikin waɗanda ya kamata ya basu ba zai ba wa wanda shi ya ga dama ne haka ya ba wasu kai baka cikin waɗanda in bai basu ba Allah zai kama shi tun da ya riga ya ba wani amma wani yana daukawa cewa in dai ya tambaya ba a bashi ba kowa ne marwaci to duk wanda kake son abu a wurinsa idan kaga kana bukata kana so ka cancanta ka bi hanya ɗaya biyu hanyar da ta fi kowace ita ce ka je wurin ubangijin da ya bashi ka ce Allah ya baka ko ta hanyar sa ko ba ta hanyar sa ba bukatar ka ita ce Allah ya yi maka shi kuma Allah zai yi maka ba dole shi ta hanyar sa ba kamar yadda shi ma ya yi masa ba ta hanyar wani ba idan Allah ya tashi baka arziki ba dole sai ya baka ta hanyar wani ba inna Allaha yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab in Allah ya tashi bayarwa baya lissafi Allah zai iya baka abinda kai ba za ka iya lissafin sa ba shine bi ghayri hisab ba tare da kuma kididdigewa ce dan wannan dan a shi Allah yana bayarwa da yadullahi mubadi da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hannun Allah a sake take hannun Allah a sake yake a bude yake yadullahi mal'a hannun Allah a cike yake da bayarwa kuma kullun Allah yana bayarwa bal yadahu mabsuta kana yunfiqu kayfa yasha to amma ba Allah yana yanda yake so idan ka roki Allah sai ka dogara gare shi to zaka iya hakura ka kare na rantsa da wanda raina yake hannunsa idan kana da yaqini Allah sai kawo a baka to amma shi Allah idan ya tashi bayarwa kar ka dauka irin yadda in ka tambayi abokinka ne in bai bayar ba ko kuma kana faɗa shi kuma dole a shi fa Allah ubangiji kake roƙo baka zaka kaskantar da kanka ne sai ka jira shi kai zaka sa lokacin tambaya amma ba kai zaka sa lokacin amsa ba ka ce in an jima zan yi tambaya in an jima zan roƙa qalasa astaghfiru lakum rabbi zan yi lokaci kaza amma an zo karba fa sai Allah ya karba lokacin da ya dama in kace Allah ka cire ni a wannan matsalar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an amsa maka amma kuma ai ba kai ne zaka sa yau ne ko gobe ba sai Allah ne ya dama baka zaka iya ka ci gaba da matsalar har jibi amma Allah ya amsa yau shi za a yi kuma ka jira idan lalura ka ta kai yadda sai ka tambaya ka ci ka roka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku ne kadai halatta su yi roko sauran duk wanda ya roko ya ci surutu ne ya ce haramun ne yake ci shine wanda yake cikin tsananin talaucin da har mutanen unguwar su ko gare su sun shaida cewa wane yana cikin tsananin talauci amma wanda zai karba ne mutane ba su gane cewa ya shiga cikin talauci ba to wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai roka ba mutum na biyu shine wanda ya samu ja'ifa shine yana da arziki ko yayi noma ko da abu zai cinye gonar ko akai masa gobara yana da arziki sai lokaci daya wani abu ya zo ya ci wannan shine mutum na biyu sai mutum na uku shine wanda ya dauki nauyin wadansu ya dauki bashi wasu sun ci bashi ya ce zai biya musu wadannan mutum uku sune wadanda ya halatta su yi roƙo to idan ka je zaka roƙa sai aka ce ka roƙi iya bukatarka shine ma'anar lisa'ili wal mahrum wanda ya roƙa kana iya bashi to idan mutum ya cancanci ya roƙa sai ya roƙa to amma da nauyi wannan roƙon in ba ya zama dole ba karkai idan da hali in zaka roƙa ka roƙi bashi amma ka roƙa da niyyar tabbas zaka biya ba wai don ka ga shi banza banza ba idan kaga baka da hali kana bukata ne abinci ne yau ma baka da shi gobe ma baka da shi sai ka roƙa amma da gurgurdon iya bukatar ka idan aka baka sai ka tabi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake an fahimci wannan to kai kuma idan an tambaye ka ka bayar saboda duk mutum mai bayarwa idan ya san wani yana da mutuncin da bai saba roƙo ba in ya roƙa zai bashi to shi kuma ya cika gantakar ki in ya tambaya ka bashi kana da hali kar ka hana shi an fahimta ko waɗannan su ne abubuwa guda biyu suke tafiya tare banda kwaɗayi banda mai banda ruwa to sai na kusa da ƙarshe ai na ƙarshe shi ne yawan ziyartar juna da haɗuwa da juna wannan yana cikin abin da yake ƙara ƙarfafa dangantaka ka tashi daga inda kake ka ziyarci ɗan uwanka ba dangi iya ba da uwa ba wata alaka sai saboda Allah ka je ka ziyarci shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kamar da yake cikin sahihu muslim akan wani bawan Allah da ya tashi yayi tafiya daga garin sai ya tafi daga gari ya je wurin wancan ne kawai don ya ziyarci shi saboda Allah da ya tashi ya je yana isa kusa da garin sai haɗu da wani sai ya tsare shi ya ce a daidai kofar gari ce me ya kawo ka nan garin ya ce na zo ziyarar wani bawan Allah shine ya hada ku da shi ce ta son sa ne kawai saboda Allah yace saboda Allah kada ka kawo masa ziyara yace saboda Allah kadai sai ce to ni manzon Allah ne malaika ne daga wurin Allah don in gaya maka cewa Allah yana son ka kamar yadda kake son dan uwanka Allah ubangiji ya kaunace mu Allah ya tabbatar mana da dukkan alkhairi wannan kauna da take tsakanin mu da juna da na ganta a zahiri ga malam ga kuma shi mai masaukin baki ka kuma gaba ɗayan ku Allah ubangiji ya sa wannan kauna ta yi mana amfani bayan mutuwa Allah ya saka amfane mu a wannan rayuwa Allah ya tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsawar rayuwar mu ya gafarta kurakuran mu da kuma ɗaukaka darajar mu abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونجد ربنا من موجود الدمان يدفو نعرفه بالله والقوة إلا قولها سبب الله يرمون تكا سبب الله ونأخر وانا الله مهرب جسدية نرى الله kun da kai mu jami'a Allah ya masa rahama wa ma ta'arafa bin ha'itala wa ma tanakala bin ha'itala kici wa ita rayuwar ka baki daya tare Allah madaukakin sarki ya alice ta ne akan kauna da kuma wurin kauna tun muna asali muna rayuwa Allah ya kaddara wa'anda zaka kauna da kuma wa'anda za a iya samu matsala tare da su. Shi yasa da Allah cikin rahamarsa ya mana rahama ta addini sai ya zama dai akan wannan tsari kake tafiya. Muminai su ne masoyanka, su ne abokanka, su ne wanda ya kamata ka goge da bayansu, su ne wanda ya kamata a ce kana tare da su a kowane yanayi. Arna kafirai ba tare kuke ba, ba masoyanka ba ne, bai kamata a ce kana tare da su ba, sai inda ba yadda za a yi sai an zama tare da su ne da hadan hukun Allah. Allah ka sa mu dace. Sannan kuma abu na gaba, ƙauna zamanin yi magana a kan ta ba ƙaramin abu ba. Soyayya ita ce ta kan sanya ka yi wa mutum abin da ba ba a iya yi wa ɗan adam. Na alhaini da tausayawa da kuma kokarin bayyana ta, ya buɗe wa'azinsa da bayani irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya cusa wa sahabban manzon Allah, ƙaunar manzon Allah, yadda abin zai hutu maka fili, yadda za ka san cewar soyayya ita ce take sanyawa kai wa mutum abin da ba ba a saba hanewa ɗan adaginsa ba. Akwai ai kudratul jasadiyya, abinda idan jiki ya gama amfani da shi yake fitar da shi ta waɗansu kafofi, shi kansa mai jikin kudin abinsa yake, kamar gayani da bawali da majina da miyau. Za ka ga mafi yawanci wanda abin ma ya fito ta jikinsa gudunsa yake, haka ne ko ba haka ba? To amma kuma ƙauna ce take sanya ka iya amfani, ka iya wato mu'amala da wannan abin da ya fito daga jikin wanda kake ƙauna. Saboda Allah, Ummu Aymar ba ta shafi ganin wannan Allah ba. Wannan me yake nunawa? Tsantsar ƙauna da soyayya. Annabi alaihi salatu wassalam ya yi fitsari, ya yi bawali a cikin kasko. Ummu Aymar ta zo ta ɗaga, ta ji yana ƙanshi, ta shanye. Wannan menene? Wannan yana nuni zuwa ga irin tsananin ƙaunar da take masa. Ya ‘yan uwa, ba a sha jinin manzon Allah ba? A Uhudu an ji wa manzon Allah ciwo. Wani daga cikin sahabbai, in ban manta ba, Talha bin Ubaidillahi Sheikh. Ina da waya ta da ni nake zo. Ya zo ya tsotse jinin. Ta al’adance ai tofarwa ake, amma sai ya haƙe. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce, wajabat, ta wajaba aljanna a gare ka. An yi masa ƙaho, wanda ya tattara jinin ya tafi da shi ya je ya sha. Wannan duk yana nuna irin ƙauna da suke yi masa, wanda abinda jiki ma ya gama amfani da shi jikin ya fitar na san sha suke. Suhail bin Amru as-Saqafi a sulhun Hudaybiyya ya zo ya ga irin yadda sahabbai suke aiki da irin wannan ƙauna da Allah ya ƙwarara musu a cikin zukatansu ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya zo ya tarar da manzon Allah a tsakaninsa a zaune da ya yi kaki, idan ya tsoho sai ka ga hannaye sun yi sama an tare. Wannan ya shafa a fuskarsa, wannan ya shafa a jikinsa, wanda bai samu ba, ya bi hannun wanda ya samu ya kaso a nan shi ba ya shafa. Haka ya faɗa, ya ce, na je gurin Kisra, na je gurin Kaisar, manya-manyan masu mulkin duniya na wannan lokacin, amma banga ana nuna musu tsananin ƙaunar da na ga sahabban Annabi alaihi salatu wassalam suna nuna masa ba. Tun daga lokacin abin ya ruɗa masa ƙwaƙwalwa. Shi yasa suka zama abin da suka zama, suka taimaka masa iya taimako kamar yadda malam ya faɗa a farkon laccinsa. Suka tafi da manya-manyan lada da matsayai wanda ba ma za a hango su ba ballanta na a kamo su. Duk wanda kuma ya shiga cikin jarraba su kansu da zaginsu, to an jarrabe shi da wutar Jahannama. Allah ka tsare mu. Wannan bayan Allah sun yi gaba, irin yadda suka nuna masa ƙauna, domin ita ce asali, ita ce asali. Shi yasa ‘ya’yan uwa, Allah maɗaukakin sarki, wannan babi da malam ya taɓa na ƙauna, Allah maɗaukakin sarki yana ƙauna, yana soyayya, sai ya soma daga kansa. Inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina.
Allah madaukakin sarki ya zabe wadansu bayinsa saboda wadansu ayyukansu yana kaunarsu wanda a wannan babun ne yace idan ka taba su to shi ka taba ka fito da rindunar ka shi ma zai fito da tsasa kuma sai ya kasance manzon sama yana kauna annabi alaihi salatu wasallam yana son mu'minai a dunkula ga baki dayansu to kuma a gefe sai Allah ya sanya masa kaunar wadansu daga cikin su fiye da wadansu ai an tambaye shi a cikin madawa ka kuso waye ce Sayyidina Abubakar Siddiq Sayyidina Abubakar Siddiq ya tafi da wannan falalar fahasidu mut aka kuma tambaye shi a cikin mata wacce ka kuso icewa yassa ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda saboda Allah yana soyayya manzon Allah yana soyayya sai ya kasance mu kuma aka dora mu akan mu yi kauna saboda Allah mu yi kauna saboda manzon Allah har ya kasance akwai abu guda biyu da zai faru ranar alkiyama mu kula da wayannan abubuwan guda biyu kuma dukkanin su kauna ce ta dauko su ita ce ta yi da kansu abu na farko dai ranar alkiyama babu inuwa sai kwaya daya kuma yanda babu ruwa sai tafki kwaya daya duk kuma inuwar da ruwan duk suna karkashin manzon Allah inuwan nan ita ce inuwa al'arshi idan Allah ya taimake ka kana da wani da kuka yi alhubbu billah to kana da kujera a karkashin inuwa al'arshi Allah ka sanya mu sannan kuma abu na gaba shine abin tsoro Allah ka ba mu ikon mu gyara idan muna cikin kuskure in kuma muna kan daidai Allah ya kafe mu akan daidai din shine almar'u ma aman ahabba yawmal qiyamati haka manzon Allah ya faɗa hadisin Abdullahi dan Abbas yace ban ga wata rana da sahabbai suka faɗa akan munna ana kabbara ba irin ranar da manzon Allah ya faɗi wannan hadisi saboda gabaki ɗayansu sun fi san manzon Allah duk duniya ba su da abin da suke kauna irinsa to gashi ya ba da labarin suna tare da shi to mu kuma yau sai mu duba mu gani manzon Allah shi ne a gaban mu shi muka fi kauna ko kuma dawa ce dawa shi ne fa magana da baki wanda kowa zai iya faɗa waɗansu su sanya wa kansu suna Muhammadawa idan an haɗa na waya ya kauna yaya soyayya dawa kenan yaya kauna ya soyayya an kauna ba Allah ya saukata akwai da'awa a kuma akwai kuma kaunar original ɗin gaske wacce ita ce ahli sunna suke akan ta insha Allah to billahi alladhi ka bayyana ɗaya daga cikin magabata yake cewa falyanzuru ahadukum man yughalil ɗaya daga cikin ku ya duba ya ga wa zai kaunata waye a cikin zuciyarsa shin musulmin ne ma a cikin zuciyarka su kake kauna su kake kishi kamar magana da malam ya rufe wa'azinsa da ita na kaunar ita ce take wajabta taimakekeniya dan wallahi duk wanda kake kauna ba za ka hana shi abinka ba in ka ba shi ma ya karba munna kake ko kana jiran ranar da za ka gan shi da bukata kai gaggawar biya masa ita kalli irin yadda muke gaggawar zuba yan uwanmu a cikin bacin rai mu kora su cikin damuwa ko kuma suna cikin damuwar amma mu ba ruwanmu ita ce maganar da malam ya fada ta kusan minti 45 da malam ya yi minti 30 akan wannan ne al-ukhuwa billah to kuma yaya taimakawa saboda Allah din kalli irin yanda yanzu ake kashe yan uwanmu kisa na durmuza hancinsu, kisa na gilla. Kana cikin gidanka kana bacci a zo dannunku a banka masa wuta, sai kun fito a guje yara kanana suna kuka, kuma a banka muku wata wutar daga bakin bindiga. Wallahi tun ana fadar irin wannan muna bacin rai muna nuna damuwa, yanzu abun sai sauka yake a cikin zukatanmu. Yar addu'ar da muke ma ina ganin amma kusa dainawa. Sai dai a social media an kadan bubbudoya an kashe mutum 45, to ga sunan an sa musu likafani ya mutum ya sauri ya fice saboda an saba. An saba ji an saba gani. Amma su arna kalli irin yadda an kashe mutum daya, mutum biyu, ballantana a kai mutum goma. Irin yadda suke tada hankalinsu su ta magana. To nasiha da zan mana ya ƴan uwa, ranar alƙiyamar nan dai ka san wanda za a tashe ka ka je kana nufinsa, domin maiya ce ta wallahi shi kun haɗu. Kuna tare, almar'u ma'a man ahabba, maiya ce sai fa kun haɗu da shi. Musulman kake ƙauna, su kake tare da su, kana kishinsu. Min yadda ba mu da abin da za mu iya sai musu addu'a da nema musu sauki na gabas ta tsakiya da kuma na Najeriya ta tsakiya da na arewa da na sauransu. Kuma ba a fasa ba, kisan ake a kullum. To ba mu da abin da za mu iya mun yadda sai addu'a, don Allah a dora a ci gaba a dinga yi musu addu'a, a dinga yi musu addu'a akan Allah ya fitar da su daga cikin halin da suke ciki. Mu dinga yawaita addu'a kan Allah ya kashe wayanda suke da hannu akan kashe musulmi bayan Allah, basu ji ba basu gani ba. Allahumma halik man kana fi halakihi rahatan lil muslimin. Allah ka halaka dukkanin wanda a cikin halaka shi akwai hutu ga musulmi. Allah ka datar da mu. Allah ka yi mana abuwa. Ga ɗaya daga cikin shehunan malamanmu, matasan malamanmu, ko kurkura ma ba ta yunkuro masa ba, amma da Abubakar goron ba da za mu ba shi ko da minti ɗaya ne, tunda ya zo, ai ko minti ɗaya ne mala, ko da minti ɗaya ne sai a ko da minti ɗaya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أيها المسلمين kusan an yi mun mufaja'a da babu yadda zan yi ne dai sai na amsa yadda aka faɗa, domin duka malamai na ne suka umarta. Malam Al-Qasim malami na ne, yaya ne, kuma uba ne, ga kuma professor babban malami na, murabbi na, jagora na, ko in ce uduwa ta ma gaba ɗaya. Dan Allah, hakika mala yana daga cikin waɗanda suka zaburar da ni har nake iya magana akan abin da ya shafi addini. Kusan shine mentor dina akan abin da ya shafi karantawa da kuma da'awa. Tun kafin Allah ya kaddara mun tafiya karatu ƙasar Sudan, bani da malamin da nake saurara sama da malam.
tun a lokacin malam bai sanni ba har Allah ya kaddara alaƙar da ta sa malam ya sanni kuma har nake iya kujirawa da malam wasu buƙatu waɗanda suka shafi tattaunawa ta addini dan har a yanzu da nake magana da abin da ya shiga duhu ku kusan ina fita da gudu inje wajen malam kuma in samu buɗe a cikin sha'awa da ka malam ina aran bakin duka mahalatta gurin nan cewa nuhibbuka fillah yadda malam ya nuna mana kauna da soyayya ya halarci wannan waje mu ba muna kaunar malam saboda Allah Allah kuma ka tabbatar mana da wannan kauna har a gidan aljanna baki daya dan haka ni bazan iya ta'aliki akan abin da malam ya ce ba domin babba shine yake yin ta'aliki akan abin da karami ya ce ni ko babu wani abu da zan iya cewa akan maganganun malam sai dai ce Allah ya saka wa malam da alkhairi wannan gwalagwalan abubuwa da muka ci daga malam Allah ya bamu ikon amfani da su Allah ya saka wa malam da alkhairi malam yadda ka faranta ran ɗan uwa musulmi da suka halarci wannan waje kai ma Allah ya faranta maka rayuwarka yadda kake kokari wajen tabbatar da cewa sai an yi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tashe ka a tutar masoyinka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radu bagiyama da haka yan uwa iya abin da zan iya cewa kenan dan ba zan iya magana a gaban malam ba assalamu alaikum wa rahmatullah
agara kamata a ce masallaci ta ba akwai gini daga nan yadda na san duk wanda yake hulɗa da social media ya riga ya gama tsadin malam amma a hotance a cikin hudu to yau kuma gashi a zahirance Allah ya kara wa malam lafiya Allah ya kara wa malam lafiya ai haka muke su idan mun fice muna da gwaraza wanda harshen su yake tafiya ana jifan mu da shubuhat to muna da bukatar irin su wanda su ne suke da garkuwa ta zamani a hannun su Michael Hart da ya magana rubutun sa da turanci yayi in baka iya watch is kaza hu is kaza ba za ka iya karanta da turanci yayi 100 waye ke heroes kana da bukatar kai turanci kai larabci Allah ka sa mu dace ga abuga dama Allah ya kara wa malam lafiya Allah ke mana afuwa abu na karshe ga ciyama kai wa ciyama ba ta alkhairi Alhaji Awwal Isa fa shine ciyaman da masallacin nan Allah ya bashi lafiyar kaiwa da komowa da dauko mana gwalagwalan da tijai a cikin al'umma da gwalagwalan samari a cikin al'umma kaga abu na baya-bayan nan ai ya dauko mana malam Abubakar din shi ya zo ya amfana da ga kuma bin Usman Allah kai masa rahama Allah ka taimaka masa ne gaba da shi Allah kai gaba da shi Allah ka so mai san sa a nan wannan kujerar ya faɗi maganar da ya faɗa waɗannan mutane suka ɗauke ta suke cin mutuncin sa da ita Allah ya yi wa bin Usman rahama Allah ya saka masa da alkhairi minti ɗaya sai a manna wannan masallaci zai yi godiya ga mahalarta malam bismillah
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah matukar godiya, Allah matukar godiya. Sannan na neman taimakon Allah. Allah ka taimaki malam a duk inda yake.
Amin.
Allah ya kasance tare da shi.
Amin.
Allah ya haɗa da amsa.
Amin.
Allah ya girmama darajarsa.
Amin.
Wallahi malam muna ƙaunar ka.
Amin.
wallahi muna kaunar ka
na'am
wallahi muna kaunar ka
na'am
kaunar da baki ba zai iya fada ba
na'am
malam ka nuna mana kauna wallahi malam shi da kansa yake bibiyar lecture wallahi lazim na kiran sa malam kaza mun tattauna mun yi magana ibugo yace yaushe ne a ina ne kaza yace malam zan zo in dauki ce a'a ba sai ka wahalar da kai ba zan ji Allah muna kamar ka. Allah gudu je karba. Allah saka maka alkhairi.
Allahu
Akbar.
Alhamdulillah. 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum.